kar ake yi a duk duniya ba a yin haka amma an cire maka zaka ga cewa an sake turo maka har ma an maka karin naira 20 a ce ana baka hakuri saboda inconveniences amma a kasan mu NCC bata san wannan ba me kake tunani a karkashin wannan a kyautata a daina zalunci a daina ƙarya ka je ka samu wata tashar talabijin da take kan internet ka ji wasu yaran Obasanjo ne da kudin da Obasanjo ya basu suka kafa tashar talabijin akan internet da ita suka zo suke tonawa Obasanjo asiri akan tashar internet Sahara TV ka je ka samu gasu nan Yarabawa ne yaran Obasanjo da kudin Obasanjo suka kafa tashar talabijin din suka ce sun gane zalunci yayi wa baba yawa shi yasa suka yi tawaye amma daga Ingila ne suke shooting tashar amma baka iya ganin ta ko ina suna fadin karara Obasanjo ne ya kashe Bola Ige to amma menene labarin Bola Ige yana daga cikin manajojin campaign na Obasanjo da kuma yaci aka dauki ministan shari'a aka bashi daga baya aka bashi ministan wutar lantarki ni ina zauna Abuja akai Tuesday live akai hira da Bola Ige yana tabbatarwa da mutanen Najeriya cewa wutar Najeriya za ta gyaru saboda ga tabbacin kudi an fitar to amma sai aka samu batar na ka tsakanin shi da Obasanjo ana fitar da kudin sai Obasanjo ya ce a tura su zuwa account din shi sai Bola Ige ya ce ba zai zama mutumin banza ba saboda ya bayyana a tashar talabijin ranar talata da daddare yana jawabin cewa an ba da kuɗi kuɗi suna nan zai gyara wutar lantarki kuma yanzu ya koma ya ba Obasanjo sai Obasanjo ya ce idan bai aikata abin da yake umarnin shi ba zai ga abin da zai faru Bola Ige ya ce ba zai aikata ba a wannan la'asariyar ya tashi ya bar Abuja ya tafi garin su yana isa aka bi shi haddaki aka kashe shi waɗannan yaran suna nan akan internet video ne ba a rubuce ba sun tona asirin Obasanjo karara ka duba wani zalunci ya wuce wannan wannan dan fadar ka ne ka kawo ministan wutar lantarki ka bashi aka ware kudi za a gyara wutar lantarkin ka ce ya zuba kudin a aljihunka a fasa gyaran wutar lantarkin ya ce ba zai zama mutumin banza ba kowa ya san lauya da tsaurin ra'ayi sakamakon haka aka bi shi aka kashe me kake tunani idan irin su Obasanjo sun kashe suwane da suwane jama'a kun fahimci wannan da kyau je kanka saurari kasar dina waye kashe Malam Ja'far ka alakanta shi da waɗannan maganganu Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka Allah madaukaki yake cewa wal ju'i Allah kuma zai ainihin wato jarabci mu mutane da ainihin wani nau'i na yunwa ina iya takaita mana wannan in tuno mana wata yunwa ta ƙarshe wadda aka sha kafin wannan ta gaba daya wadda wannan yunwa ita ce yunwa farko a wannan zamanin wadda yanzu har yunwa ta zama wadannan Najeriya jiki a lokacin da Buhari ya karbi mulki aka ce za a yi canjin kudi a lokacin an yi wata mummunar yunwa domin ga kudinka zaka sai wake da shinkafa na naira 20 sai ta ce ba za ta karba ba sai dai ka bata sabon kudi shi kuma sabon kudin ba shi a hannun jama'a dan haka ita ba za ta sai da wake da shinkafa ta gare ka ba saboda ba za ta karbi kudinka ba dan haka zuwa gobe jalinta ya kare kai kuma ga kudin ba su da amfani sai ka zauna kana ta hamma kudin nan idan ka aje su a gida bayan kwana biyu sai a ce sun zama yayin banza in ka tafi banki kuma ka wuni kana hamma ba a zo kanka wajen yin canji ba idan aka zo kanka kuma sai 'yan sanda su tare ka ina ka samu su na fata an gane to an yi wata mummunar yunwa a lokacin wadda ita ce makin tarihin yunwar da ta biyo baya to tun daga wannan lokaci dan Najeriya bai sake koshi ba to sai yunwa ta zama jiki daga nan ne mata suka kirkiro wara zuwan wara Najeriya yunwa ce da baka san wani abu wara ba yunwa ta kawo wara idan la'asar ta yi kai ka taba ganin ana shan koko da la'asar da safa ake shan koko amma sai aka fara yin koko da la'asar aka fara yin wara da la'asar duk inda ka je ka ga mutane sun zauna a wani kofar gida suna hira ka gansu da wankakkun riguna ƙarya ne kana ka abinci ka basu zasu yi wawa mai yunwata tun daga lokacin yunwa ta kama mutane. Allah da ya ce wa yake wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal da talauci. Ka duba da kyau ka gani mutane sun rayu a wani lokaci wanda su ba masu kuɗi bane amma kuma ba talakawa bane, suna cikin wannan rayuwa ta ni'ima. Ina alakanta mana karatun ne da rayuwar mu jama'a. Sai aka zo lokacin gawan sai aka yi wani yanayi da aka kira shi odoji, aka rinka raba wa ma'aikatan gwamnati kuɗi ƙari fiye da abin da suke sa ran za su ɗauka, aka ji daɗi aka more. Tun daga wannan lokaci sai kuma talauci ya biyo baya. Sai kaga tsohon attajiri tun yana iya wa tsohuwar marsandin shi fenti har ya koma ko wanke ta da omo baya iya yi. Tun tana iya ki ta tashi da kanta sai ya sa ƴaƴan shi sun tura. Tun tana da iya condition ya koma yanzu hatta madagin gilashin nata ma baya daga ta. Sai kaji an ce ya talauce ta tsure. Ka bi irin waɗannan alhazan suna nan dewa. Talauci yake ta kama mutane sannan kuma da mace-mace. Kowa ya ga irin abin da ya faru a lokacin yakin mai tatsine na mace-mace da kashe-kashe. Duk wannan mace-mace da kashe-kashe jama'a bai kai abin da ya faru a gwamnatin Goodluck ba. Tunda ake a tarihin yammacin Afrika ba a taba kisan kan talakawa su mutu kamar mutuwar ƴaƴan kaji irin wannan lokaci na mulkin Goodluck ba. Saboda haka yana daga cikin dividends of democracy, yana daga cikin roman demokuraɗiyya da mutanen Najeriya suka samu shine matukar asarar rayuka da suka samu, wanda dama waɗannan suna daga cikin romo na demokuraɗiyya wanda romanta na farko yana farawa daga murɗiyar zaɓe har zuwa kuma waɗannan kashe-kashe da sata da kuma ainihin ya zama kawai ƴan giya ne suke shugabancin ku. Kuna nan kuna jiran a kawo wutar lantarki su ba su ma san an ɗauke ta ba saboda sun bugu. Allah maɗaukakin sarki kiyaye. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat da kuma ainihin rashin ƴaƴan itatuwa. Kowa ya ga irin yadda da mangwarori da gwaiba suke da albarka. Aka zo cikin hikima aka zare muku waɗannan irin mangwarorin aka kawo muku wasu ƴan zamani. Aka ce su kuma sai da taki nau'i kaza suke kuma takin aka hana ku. Kuna da masara da dawa da gyada da ba ruwan ku da takin zamani. Aka zo aka zare muku wannan irin aka kawo muku wata masara yar eka ita sai da taki shi kuma takin baya samuwa. Saboda haka sai aka waye gari babu hatsi babu ƴaƴan itatuwa. Mangwaran da za ta zubo da ƴaƴa yaran anguwa su sha su koshi yanzu sai dai ta ganye ta kakkabe ta cika muku anguwa da shara. Allah ya ce wa bashirir sabirin, amma akan duk waɗannan jarabawa na tsoro da yunwa da talauci da mace-mace da wannan jarabawa ta rashin amfanin gona da kuma ƴaƴan itatuwa, to duk wanda ya haƙuri Allah yana cewa a yi musu albishir. Shi yasa kuwa ga a wannan lokacin jama'a sai muka yi haƙuri muka koma ga Allah, kuma abin da ya dace mu yi sai ba mu gaza dangane da yin haka ba har Allah ya kawo mu zuwa ga yau. Alhamdulillah muna fatan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara saka mu a cikin aminci, muna roƙon Allah ya ɗauke mana yunwa. Yanzu yau za mu wuni da yunwa ta azumin Ramadan, to ibada ce babu laifi falala ce. Amma inda matsalar take in an zo shan ruwa wani har yanzu bai san abin da zai sha ruwa da shi ba. Wani murna yake azumi ya zo dan dama a wuni ba shi da naira 30 da yake cin wake da shinkafa garau-garau. To amma idan yunwa ta tattaru a cikin shi ƙarshen yini ina zai samu kunu da zai sha. Haka masu wadata ku taimaka kuna dafa abinci kuna kaiwa wuraren da bayin Allah suke taruwa kuna raba musu. A taimaka a shiga cikin anguwannin talakawa a buɗe rumfuna na dahuwar abinci a aje masu dahuwar abinci su ta dafa abinci a ce duk wanda yake da bukata ya zo kawai ya karba. Kar ku damu wannan abinci da kuke zuwa aikin haji ko umara kuna ci a masallacin Annabi ko kuma masallacin Makka ba gwamnatin Saudiya ce take ba, wallahi talakawa ne irin ku. Wa'azi ne ake musu irin wannan suke aiki da shi. Su tara naira 30 naira 50 aje a tattara waɗannan kuɗi ana dafa abinci ana bayarwa. Kaga yara ƴan ƙanana ƴan shekara 12 an zubo su da abinci an ce duk wanda ya kai abincin shin aka cinye sadaka
to za a bashi naira 30. Idan ku ya dawo da ragowar abinci to naira 10 za a bashi. Naka sai kaga yaro an fito sallar magriba ya rike hannunka yana roƙonka dan Allah ka zo mu je ka ci abinci. Don Allah ka taimake ni. In ka yadda to sai sake kamo hannun wani don Allah kai ma ka zo. Kaga wannan ma aboki na ne ya yadda zai ci abinci. In ko gama ci sai ya ce to ku yi min alƙawari gobe nan za ku zo. Sarki ya tabbata ga Allah. Allahu akbar, garin dadi na nesa. Garin dadi na nesa jama'a. Kai ka ji ana roƙonka ne ka zo ka ci abinci. Idan ka ci kuma ana roƙonka dan Allah gobe ka dawo. Kuma ka yi alƙawari. Kuma ka bashi lambar wayanka. Yana roƙonka ne ka zo dan Allah ka ci abinci. Kar ka je ka ci a wani wuri. Kuma sai ka faɗi irin abin da kake so. Wallahi jama'a. Akwai waɗanda za ku je ku faɗa musu ku ce musu ku abin da kuke so kawai a kawo muku farfesor rago wallahi cewa za su yi hadir kuma ba gwamnati bane a talakawa ne sun tara kuɗi kafin azumi suna so ne kawai sai a ɗauki shayi a baka sai a ce ka rike hadda plus din da kofin da kuma jarkar da aka kawo maka ka rike gobe kuma a sake kawo maka in ka ɗibi dabino ƙwaya uku sai ya ɗibi guda 30 sai ya zuba a leda sai ya cusa maka aljihu ka dai ƙara jama'a ba abin da zai hana mu mu yi irin wannan alherin saboda haka muna fama da talakawa majiyayinwa idan ka je wata anguwar suna nan talakawa ne ba su da ruwan da za su sha balle su yi alwala je ka haƙa musu rijiya je ka kai musu burtsatse je ka kai musu asibiti idan ka je wata anguwar masallaci ne ba su da shi a daidai lokacin da wata anguwar ba su da malamin da zai karantar da su duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na alheri jama'a to amma kai kuma da Allah ya jarabce ka da tsoro da yunwa da talauci da mace-macen dangi da asara amfanin gona ko Allah yana cewa ai maka albishir in ka yi hakuri haka duk lokacin da aka ce mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu lokacin da aka ce kai asarar dukiyarka zaka ji abin da Allah madaukakin sarki ke ladabtar da mu na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma saboda albarkar fadin wannan kalmar da musulmi suke yi yanzu hatta kai waɗanda ba musulmi ba ma sai ka ji a coci an yi rasuwa sai ka ji wani ya miƙe ya ce kamar yadda ƴan uwanmu musulmi suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar musulmi sun dauki tarbiya kenan har makwabtansu suna kwaikwayo daga gare su saboda haka duk sanda musiba ta same ka ka koma ga Allah kuma ka yi addu'a sannan ka yi fatan Allah ya tsaye maka da wannan musiba kuma kada Allah ya nuna ta akan wani jama'a musulmi za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala dukkanin tambayoyi da ainihin ake aikowa za mu rinka amfani da farkon karatun kashe gari muna ainihin isar da waɗannan tambayoyi insha Allahu muna amsa su mune kowa fatan alheri Allah madaukakin sarki ya karɓa waɗannan ibadoji namu kuma muna fatan Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai wanda dikkewan musulunci da musulmi wani mugun makirci Allah ya shiryar da shi idan Allah bai nufe shi da shiriya ba Allah ya raba musulmi da makircin shi jama'a za mu saurara anan muke cewa gobe alhamis insha Allah ƙarfe 10 na safe akwai karatun littafin fiqhu sira a wannan makarantar ƙarfe 4:30 kuma na la'asar akwai karatun tafsiri kamar yadda ka gani a yau ƙarfe 9 kuma na dare akwai ainihin karatun sahihul bukhari a tudun wada a masallacin markaz sannan ƙarfe 8 da kwata za mu rinka fara sallar isha a wurin nan da sallar tarawihi wadda za mu rinka yi insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi